zai ce wa sama ta yi ruwa ta yi ruwa ce ta tsaya ta tsaya kasa ta fitar da tsirrai ta fitar ya ce mana cikin kabari ya taso ya taso duk mutumin da bai da aqida ingantacciya ba abinda zai hana shi bidutar nan wata shekara kusan magari aka yi wani mutum ana cewa malami ne aka ce har yana kiran rana yana kiran rana tana zawa a wajejin 2013 ne ina ga mutane daga jahohi ake cika motoci ana zuwa wajen shi ana cewa unje gurgu yana zaune in yake raye shi kawai shikenan gari wane ne kaza 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 mutane suke ta zuwa suna zawa banza ba wani abin da suka samu to barantana dujal wanda shi Allah ya bashi wannan damar abinda kake so haka sai wanda ya mutu ma zai ce mai tashi kuma Allah bashi damar ya tashi li yamiza Allahu al-khabisa min at-tayyib saboda Allah ya tantance a hudu abin karar a hili a bambance suwaye suke da imanin kirki suwaye suke da gurbataccen imani to waɗannan ababe guda hudu sune bawa zai nemi Allah ya kare shi a cikin raka'a ka ta ƙarshe bayan kai tahiyya kai salatu annabi sai ka nemi ta'awuzi da waɗannan abubuwa guda hudu Allah kare ka daga wutar jahannama Allah kare ka daga azabar kabari Allah ya kare ka da fitintunu na rayuwa da bayan mutuwa. Allah ya kare ka daga sharrin fitinar Almasihu Dajjal. To waɗi muni wani abin da bai shiga cikin wannan addu'a ba. Ko ni ya shiga. Duk wani abin da ɗan adam yake jin tsoro a cikin rayuwa ya shiga cikin wannan addu'a. Idan ka nema Allah ya kare ka, to ka samu kariya daga wajen wanda yake ba da kariya. Amma so diya sai mu bar waɗannan abubuwan sai mu shiga kame-kame a cikin rayuwa. Sai ka tahi ka rasa imaninka ka rasa dukiyarka ka rasa wane ne kuma gane da ƙarshe cewa abu ba haka nan bane ba Allah kiyaye shi yasa suke a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad u'titu jawami'al kalim an bani kumsassun kalmomi kaga yanzu wannan abubuwan guda hudu sun yi kwabarin din rayuwa gaba ɗaya da ma abin da zai biyo bayan rayuwa amma manzon Allah ya faɗi su a cikin kalmomi guda hudu manzon Allah zai yi magana rabin satra idan aka tashi bayani akan wannan rabin satran nan sai an wallafa littawai ana ta magana akai sallallahu alaihi wasallam bayan shi manzon Allah yake cewa summa yad'u li nafsihi sannan yayi wa kanshi addu'o'in fatan alheri bima badalahu game da abin da yake so abin da kake so sai ka roki ubangiji subhanahu wataala bayan kai ta'awuzi da waɗannan abubuwa guda hudu إذن كي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يزكم السيح كا أدو إنك مي كتش بكاتا أرأيوا مي كتش بكاتا مي كذا ما تمه قالوا بلي أرأيوا كروك ألا أول نمجا تو كا قول أن أول قبات إذن كان أكرم تسزا غاني تشيوا للي مغانا أي سلا أكاري دوري بتاسوا dole an dauki lokaci irin waɗannan lokutan wanda manzon Allah ya bada lamani akan cewa ga inda zaka yi addu'a Allah ya amsa Allah ya saurare ka Allah ya amsa maka to ya kamata a ce a wannan wurin ko kalma ɗaya ce kalma biyu ka ji huta malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama yad'u bihi fi tashahhudihi ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah madaukakin sarki da waɗannan kalmomi guda hudu fi tashahhudihi a cikin tahiyyan shi وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يقصن تينا كارنتر دا صحابي إن كني تهيا كني صلاة النبي توسيكو يتعوزي دا وأن أبوان قداه بايش كما كواي يروك أو ألا كوا رئيرم بقاتش بقاتا كذا غريكا بقاتا كذا غريكا بقاتا كذا غريكي كوا سيروك أو كيش أبنجي سبحانه وتعالى malaikata kama yu'allimuhum surata min alqur'ani kamar yadda yake karantar da su sura a cikin alqur'ani haka ke koya musu waɗannan abubuwa guda hudu cewa ku nemi kariyan Allah daga waɗannan abubuwa to wannan shine maganan da malam ya kawo anan na wajibcin neman kariya daga abubuwa guda hudu kafin ka kai zuwa ga yin addu'o'in da kake bukatunka kenan sai ka nemi ta'awuzi ka nemi Allah kare ka da waɗannan abubuwan guda hudu bayan shi kuma sai ka kawo abin da ya shafi bukatun ka kai ma na rayuwa sai ka sa a ciki to wasu irin addu'o'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya ta'awuzi da abubuwan nan guda hudu kafin ya sallama addu'o'in suna da yawa addawo'i ne kala daban-daban anan malam ya kawo mana sigogi kaman guda goma kalar addu'a daban-daban wanda manzo Allah yake yin ta bayan tahiyya salatin annabi ta'awuzi da abubuwa guda hudu yanzu abu na gaba da zai zo shine irin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to anan malamai sun kara wa junan su sani imani an samu sabani tsakanin malamai nan maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa yad'u li nafsihi bima badalahu sannan ya roƙan ma kanshi abinda ya ga dama da can sama da yake ta summa yad'u bima sha'a sannan ya doki abinda ya ga dama yayi addu'a da shi a cikin waɗannan guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto ne zaka zaba ko kuma a kai ma taka ce zaka kirkira ko misali kana da wata matsalar ka hassasa ita zaka roƙa ko kuma a zaka takaita akan waɗannan ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata guda goma kalar addu'a daban-daban wasu malamai suka ce lafazin hadisi yana nuni akan cewa zaka roƙa abin da kai da dama a daidai lokacin da wasu suka ce summa yad'u bima sha'a sannan ya roƙi Allah da abin da ya ga dama ta hanyar waɗannan addu'o'in guda goma ya zakulo ɗaya daga cikin su yayi to kenan kowane ɗaya daga cikin biyu mutai na iya yi amma sai dai kuma akwai addu'o'i shaƙundun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da su wanda kuma mun yi ittifaqi cewa babu wata kalma da zaka furta ta kai tsadar kalmar da ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka sai ka nemi a cikin addu'o'in manzon Allah wanda take ta hada irin matsalan da kai kake ciki ko sai ka karanta ta shikenan ba sai ka zo kana faman kirkire-kirkiren larabci wato kila ka je kai kuskure ko kuma ya zama to kai da Hausa to shine malai ga cewa kana sallallahu alaihi wasallama yad'u fi salatihi ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana roƙo a cikin sallar shi bi ad'iyatin mutanawwi'atin da addu'o'i nau'i daban-daban taratan bihaza wa taratan bihaza wani lokaci ya karanta wagga wani lokaci ya karanta waccar wa aqra ad'iyatan ukhra kuma ya karanta wasu addu'o'i daban ma wanda ba waɗannan guda goma da za a kawo anan ba wa amara al-musalliya an yatakhayyara minha ma sha'a kuma ya umurci mutumin da yake sallah ya zaba daga cikin waɗannan addu'o'in abin da ya ga dama daga nan za mu gane cewa shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi karkata zuwa ga wani ra'ayi aiwa ra'ayin ya zaba a ciki kenan ba ya kata shi ba ya zabi dai ɗaya daga cikin irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya so sai yi shine kai wa amara al-musalliya an yatakhayyara minha ma sha'a sai ce wa haka hiya kuma addu'o'in ga su kamar haka addu'a ta farko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji ina neman kariya daga gare ka ka kare ni daga azabar kabari Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari Sa'ad bin Mu'az ɗaya daga cikin jagorori a garin Madina Al-Ansar lokacin da ya rasu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi gaugawa ku je ku binne Sa'ad dan Mu'az kar mala'iku su rigaye ku Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sa'ad bin Mu'az da ya rasu al'arshin Ubangiji sai da ta girgiza duk da irin wannan matsayin da Sa'ad yake da manzon Allah yake cewa na ga kabari ya matse shi tukun daga baya buɗe sai manzon Allah ya ce ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari kai daga ganin inda za a sa ɗan adam ka san tabbas akwai labari a daidai lokacin da kai la haraka laka bakka da wani ta cewa bakka da wata shawara bakka da wani katabus sai yanda aka yi da kai sai an juya sai an ajje sai an yi kaza kai kin nan mai rikici kana ba mu yarda ba mu za a ma kaza da sauransu to wajibi ne dadam ya yawaita addu'a akan ubangiji subhanahu wataala ya raba shi da azabar kabari Allah kare mu sai ya ce wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ya ubangiji ina neman kariyanka ka kare ni daga aza daga fitina ta dajjal sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin wanda bai zo wanda ake jira Allah kare ka daga fitinar shi saboda idan mutum ba aqida gare shi lahiyayya ba to ba abin da zai hana shi daga yazo cewa sama iruwa kai shike da wasu su fige suna bauta mishi Allah kiyaye to abubuwan da ake abubuwa da yawa za ka gani wanda hankalinka baya karba wanda haƙin Allah ne sai a karkatar da su zuwa ga wasu bayan Allah haka kuma manzon Allah yake cewa a'udhu bika min fitnatil mahya ya ubangiji ina neman kariyanka ka kare ni daga fitina ta rayuwa ɗan uwa musulmi wajibi ne mutum ya riƙa roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi daga fitintun rayuwa yanzu wani abu yana iya tunkaro maka a cikin rayuwa wanda kai baka san ba daga ina yake daga ina ya faro ina zai kare sai ka ji ka a cikin matsalar kai ma fitina na rayuwa ka ji wani a gidan ka so shi ma da kanshi bai san bayani akai wallahi akwai ruwan da yawa fitina na rayuwa ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da wasu yara wanda ba sa jin magana yau kana gida alƙali gobe kana komisariya jibi kana feji gata kana kaza justice kana ina ne sakat su hana ka kanu su bar zanaka bauta wa Allah dan ka bawa ya ruki Allah raba shi da fitintun na rayuwa fitina na rayuwa yawa gare su shine dan adam ubangiji subhanahu wataala yake cewa kutilal insanu ma akfarahu wai miye dan adam ya taka har yake ji cewa ya kai ya bijirewa Allah subhanahu wataala sai yake ce afa aminu makarallahi wai shi dan adam zai amince wa kamun ubangiji subhanahu wataala ka shantake kai ta aikata abin da kaga dama ba tare da lissahi ba to wajibi ne bawa ya rika roƙon Allah fitintinu na rayuwa kohohi ne da yawa ga sunan burjik abu da sai dai wanda Allah ya kare ka in a bangare kaza ka sha bangare kaza ba za ka sha ba in bangare kaza ka sha wata kila bangare kaza ba za ka sha ba sai kai ta roƙon Allah ya kawo maka abin da sauki wa min fitnatil mahya wal mamat kuma da fitintinu na bayan kabar duniya Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman kariya daga gare ka minal ma'asami daga dukkan wani aiki wanda yake na zunubi Allah ka kare ni daga shi a shikenan ba idan ka ce aiki na zunubi duk wani abin da ka sani hayaniyar tarkace na rayuwar duniya ya shiga ciki duk abin da Allah baya so ya shiga ciki to yanzu kana neman Allah ya kare ka daga dukkan wani aiki na zunubi kaga ba karamar addu'a kai ba wal maghrami kuma ya ubangiji subhanahu wataala ka ina neman kariya daga gare ka ka kare ni daga al maghram shine bashi yi ya hana ka sakat ka zauna ka huta kana shakkan kar ajewa ne biyo inda kake zaune kullum kana labe kuma wasu titi zaka haramta wa kanka bin su to Allah kiyaye sai kai ta kame kuma sai kai yasa kai ta ƙarya ko ce na dauki abin kaza lokaci kaza zan kawo lokacin yayi kai da kanka san lokacin da hal abin yayi amma sai ka faɗi wannan kin wataƙila kuma da gaske ma kake ka faɗi abu kuma abin ya zama ya zo a sabani yanda kake tsammani ƙarshe ne an bayan kare sai ka shiga ƙarece kana wallahi wasu abubuwa ne a hannu wasu ina jira kawai daga sun shigo za a yi kaza kai kuma ba wataƙila ba komai a hannun mutane Allah kiyaye to da adam ne ya roƙi ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga al-ma'asam wal maghram al-ma'asam shine ayyukan zunubi wal maghram shine bashi Aisha Allah ƙara yarda gare take cewa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma akthar ma tasta'izu min al-maghram ya Rasulullah Aisha take cewa Rasulullah ka cika neman kariya Allah kare ka daga bashi aka ji aka zo maza kai magana akan Allah kare ka daga bashi fa qala sai manzo Allah yake ce mata innar rajula idza gharama shi mutum idan ya dauki bashi to zai yi hira kuma ƙarshe zai yi ƙarya kuma wa wa'ada fa akhlafa zai yi alƙawli kuma ya saba tunda in ma da gaske ne kana jira abin kai ba hannun kai yake kana yau gobe ga abu ya dauki tsawon lokaci to da adam ya nemi Allah ya kare shi daga abin da ya shahi ayyukan zunubi kuma lauda da dauke dauken bashi in abu ba larura ya zama na rayuwa ba adam kai ne saba da daukan bashi kuma wani abu zaka dauka wata kila baka ma rubuta ba Allah ya shirya rayuwarka ka kasa kanka cikin matsala in ba shi ba zai zo ga iyalinka yayin bayanin cewa wani ina mun shi kaza ko kuma tsakanin shi da Allah kawai ya ce wani nahi mushi abin nan amma an ba ɗaya cikin biyun da ba kai ka shiga cikin matsala kuma iya da kyau kawai duk abin da ka doka ko makarantin shi zaman to kana rubutawa yanda kake yawo da kart ɗinka ka samu wata takarda a ciki da aji duk abin da ya zama wani abu ya gitto maka rubuta saboda yake cewa baya batar ka dango ko gaba batar ka dan almuhim shi dai rayuwar ba wani abu wanda yake da tabbas a ciki wanda ita ce kala addu'a ta fari da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kala addu'a ta biyu manzo yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd ya ubangiji ina neman kariyanka ka kare ni min sharri ma amiltu game da sharrin abinda na aikata ka duba fa wannan wanda yake wannan magana ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar shi aka saki bai da matsala Allah ya gafarta mishi abin da ya gabata da abin da zai zo amma duk da shi kokarin tabbatar da cewa shi bawa ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma shi kashi shi ne a gaban Allah shi ne manzo Allah yake cewa ana atqakum lillahi wa akhshakum lah nahi ku jin tsoron Allah Subhanahu wa ta'ala yana qiyamul layl har kafafun shi suna kumbura Aisha tana cewa ya rasulullahi aw laysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shin Allah ba ya gafarta maka abin da ya gabata ba abin da zai zo dai daga baki yake cewa awalam akun abdan shakuran ya Aisha yanzu Aisha bazan zama bawa mai godiya ba bazan zama bawa mai godiya ba godiya ce yake ga Allah subhanahu wataala akan matsayi da Allah ya dora shi akai to amma mu da mun margarantin komai komai ko kowa kasala da rauni da rashin sanin amfanin lokaci a cikin rayuwa da mu kuma ya kamata a ce mun aikata ya ubangiji ina neman ka kare ni daga sharrin abinda na aikata wa min sharri ma lam a'mal ba'd kuma da sharrin abinda ma ban aikata ba a gaba to kaga wannan ita ma kana iya yin ta kaga batta da yawa duka yar kadance wata kila ba za ta wuce second ɗaya ba ko biyu kalar addu'a ta uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma hasibni hisaban yasira ya ubangiji kayi mini hisabi mai sauki shikenan ka mini hisabi mai sauki saboda duk wanda aka mishi hisabi mai sauki to alama ce akan cewa ya samu gidan aljanna amma man husiba man nuqisha alhisab duk wanda aka same shi aka rika caza shi ana kai shi ana maido shi to wallahi da wahala ya sha ba saboda kasassabar da muke aikata a cikin rayuwa tana da yawa idan aka ce sai an tantance komai da komai an musu filla to Allah ya kiyaye ba da wahala ba wa kai labari amma Allah maka hisaban yasira hisabi mai sauki an dauko wasu abubuwa ka ce khalas kawai kurce kaga wannan hisabun yasira amma ka zo aka bude sahifa aka bude takardunka ake karantawa wani dan wani rana kaza lokaci kaza a shekara ta kaza ka aikata kaza lokaci kaza kai kaza kai kaza ba labari kalar addu'a ta hudu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce Allahumma bi'ilmikal ghaib ya ubangiji da iliminka na gaibi ina roƙonka da iliminka na gaibi wa qudratuka ala khalqi kuma da iko da kake da akan halittunka ahyini ya ubangiji karayar da ni ma alimta alhayata khairan li matakar ubangiji ka san cewa rayuwa ce mafi alheri a gare ni saboda gaban ba a san ba za ta kasance su kuma addu'o'i da zaka kake yi ubangiji subhanahu wata'ala zai iya sauya maka wasu ababen da aka rubuta maka kamar da Umar yake cewa ya ubangiji in an rubuta suna a cikin ka'ima lista ɗin wuta ya ubangiji a maida shi cikin nan aljanna karkashin fadar Allah subhanahu wata'ala yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ilimin littafin yana wajen shi to kaga wannan ita ba addu'a ce mai kyau saboda shi ba rayuwar ba idan ka rayu ka dige a wajen jahannama kaga rayuwa ba ta albarka ba to amma wata kila a lokacin yanzu kana cikin nutsuwar da in Allah ya amshi rayuwarka to za ka kai labari wallahi ki addu'an cin ahyini ma alimta alhayata khairan li matakar rayuwa ce mafi alheri a gare ni ya ubangiji karayar da ni kasa'in rayu watawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya ubangiji kuma ka amshi rayuwa ta idan mutuwan ne ya zamanto alheri a gare ni idan mutuwa ce alheri a gare ni Allah ka amshi rayuwa ta wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada ya ubangiji ka arzuta da jin tsoranka fil ghaibi afake a inda babu kowa was shahadati kuma a cikin jama'a ma ya zamanto halina a lokacin da nake cikin mutane da lokacin da nake ni kadai duka dabi'a ta dace ina jin tsoron kai ubangiji kar ya zamanto zaka fito cikin mutane ka bayyana cewa kai kin na Allah ne amma kuma idan aka shiga wasu wurare sai aga cewa kana aikata abubuwan da ba daidai ba to wannan shi ma sai bawa ya yawaita addu'a Allah ya arzuta shi da irin wannan matsayi daga lokacin da kuma ka taka irin wannan matsayi to kai kuma da kaida rayuwa ba bashi ya zamanto yanda kake jin tsoron Allah a cikin mutane a bayyane haka kake jin tsoron Allah a boye tsakaninka da Allah to wannan shi karshen jin ni'ima a cikin rayuwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wa as'aluka kalimatal haqq ya ubangiji ina roƙonka kalma ta gaskiya a wata riwaya al-hukm kalma ta karma as'aluka al-hukma ko kuma as'aluka kalmatal hukm ya ubangiji ina al-hukm za ce ko kuma al-hakam kalma rababbiya wanda in aka haɗe za ta rabe tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba wanda ko a cikin mutane misali akwai mutumin daga yayi magana sai ka ji wannan magana shi ita ce magana daidai kuma ita ce kamata abi to wanda kai yara gaske abin da manzo Allah yake roƙon ubangiji wal adla ya ubangiji ka arzuta ni da adalci fil ghadabi war rida a cikin halin hushi kuma da halin yarda ina cikin yarda da mutum ya zama to adalci zan mishi kar wannan yardan da na mishi ya zama to ya jani zuwa ga rashin adalci a kai shi haka kuma idan ina ma hushi da mutum to kar wannan hushin yayi tasiri a wajen yi mishi hukunci ya zama to idan ya zama to ba mishi adalci ba wa as'aluka alqasda ya ubangiji ina roƙonka ka tabbatar alqasda tsakatsaki fil faqri wal ghina tsakanin talauci da wadata ko ai akwai wanda manzo Allah yake cewa Allahumma ahyini miskinan ko Allah ka rayar da ni a matsayin miskini bi ma'ana wanda shi dai tsakatsaki shi ba mai kuɗi ba ko buƙatun shi na tiris Allah yana bashi abin da zai biya to irin wannan addu'a iya rake mutun ya rike ta saboda kana yanayiwa idan kai kuɗi zama a masallaci ga gare ka yanzu kana zama ana yin darasi da kai in kai kuɗi sai ma wata kila wata haraka ka ta bugo da kai wajen masallacin Umar dan Khattab ka iko Allah ashe ana karatun nan har yanzu ka ma mance ya huta daga cikin kan gaje ana wani karatu Allah ya to kaga akwai matsala ko kuma a ya zama ka rika jin cewa yanzu kai kin ba dama ne saboda me saboda an ra'a fustagna kana jin cewa ka cika katin batsa kai ma yanzu ba wasa bane wata ile kai ka zuwa ga aikata ayyukan suke na banza wala Allah yake ambata cewa walau basatallahu arrizqa liibadihi inda Allah ya saki arzikin shi ya yalwata wa bayin shi labagaw fil ardi Allah ya ce da sun yi ta'addanci a ban kasa yanzu ma ka duba ga irin wadannan wasu daga cikin wanda Allah ya hore musu irin bannar da suke yi sai Allah ya ce walakin yunzir bi qadri ma yasha Allah yana safkar gurgurdan abin da ya ga dama a tara ku kamar ku 100 sai a ba mutum 2 ko 3 kudi ko kuma sauran talaucin zai sa ku kankantar da kai ga Allah ku ta bautawa Allah sai ku mutu ku shiga aljanna wata kila da kawo to a mai kudi da abin bai kyau ba da sallama ka hwasa kana ai dukkan wani bannar za a ban kasa da hannunku za a yi to kaga gonda ka zauna da talaucinka kuma kar da bawa kullum ya rika cewa in Allah ya bani kudi zan yi kaza a dan abin da kake dan kai da shi Allah in ya bani kudi zan taimaka wa marayu Allah ya bani kudi zan gina makarantu Allah ya bani kudi zan yi kaza yanzu akwai 100 a cikin aljihunka guda dala 20 kai wa wani mutumin da bai da hidima wancan in aka bakan ka bar shi har yanzu yana yau an aka baka biye ma ga gagara ta gagara hudda ko Allah ba mu labarin munafikai suke cewa la in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin shi wani ga yanzu akwai wani dan wake charge ne shi ba zai agaji ba sai ya kudi shi ba zai agaji ba sai ya kudi to sai ka rasa yanzu me hana shi la in atana Allahu suka in Allah ya bamu ya yalwata mana lanasaddaqanna zabi sadaka wala nakunanna minas salihin zamu zamanto daga cikin mutane kirki yau ka zamanto mutumin kirki ai ba shi da kudi ba ka zo masallaci a bude ka kwala kiran sallah a baka sallah kai nafilulinka a kare ma ka zauna kai karatu qur'ani ana darasi ka tahi me yake bukata da kudi a ciki me bukata wani abu na kudi suka ce in muka samu kudin nan zamu zamanto mutanen kirki Allah ya ce falamma atahum min fadli lokacin da Allah ya basu daga farallar shi Allah basu kudin me suka yi bakhil sai suka yi ruwa wata wallau suka juye baya wa hum mu'riduna kaman ba su suke magagarin na baya da ka roki a yanda kake ka zauna a haka nan ka yarda da abinda Allah ya kasa ya baka to shi ne anan yake cewa wa as'aluka al-qasda fil faqr wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid Allah ina roƙonka ni'imar da bata bacewa bata karewa kenan ni'imar take bata karewa gina aljanna wa as'aluka qurrata ayn la tanfad kuma ya ubangiji ina roƙonka qurrata ayn abinda idanu na zasu kalla su ji dadi wanda baya gushewa la tanqadi wanda ko baya yankewa wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka ka bani yarda bayan abinda ka kadarta ka jarrabe ni da talauci Allah ka bani yarda da wannan talauci in hakura ka jarrabe ni da rashin lafiya kaza ya ubangiji ka bani jurewa da jajircewa akan yarda da wannan kadarar da ka rubuta mini wa as'aluka bardal aishi ba'da al-maut ya ubangiji ina roƙonka da sanyin rayuwa bayan mutuwa sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhika ya ubangiji ina roƙonka ka bani jin dadin kallo zuwa gare ka ya ubangiji game da abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wataala a duniya da lahira akwai maganganu guda uku maganganu guda biyu ba daidai bane ba magana guda ɗaya tace ta daidai magana ta farko ita ce maganar Jahmiya da Mu'tazila suna cewa Ubangiji subhanahu wataala ana ganin shi a duniya afwan suna cewa ana ganin ba a ganin Ubangiji a duniya ba a ganin shi a lahira Mu'tazila da Jahmiya ba a ga Allah a duniya ba a ganin shi a lahira haka suka ce magana ta biyu magana ɗan ɗariƙu wanda suke cewa ana ga Allah a duniya kuma ana ganin shi a lahira ka zo a baka wani wuridi wanda tarbiyya ka tarbiyyanta aka ga Allah za ka gan shi a duniya za ka gan shi a lahira magana ta uku ita ce magana ta ahlus sunna wal jama'a karkashin qur'anin Allah da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa ba a ga Allah a duniya amma ana ganin shi a lahira miye dalilin ku akan ba a ga Allah a duniya annabi Musa ya nema ya ga Allah ko ayoyin da malai karanta mana yanzu a cikin sallar magariba ko lokacin da annabi Musa ya so ya nema ya ga Allah Allah ya ce lan tarani walakin inzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya nema ya ga Allah amma Allah ya ce mishi ba za ka iya gani na ba kenan ba zai iya ganin Allah ba a ina a duniya sai mu koma can da Allah ke cewa wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki suna sheki suna kyalli sai ce ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu kenan ana ga aina a lahira amin amin haka kuma Allah ya ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata alhusna suna da alhusna ta ce gidan aljanna sai Allah ya ce wa ziyada da ƙari ƙarin nan tun daga lokacin sahabban manzala suka ce shine ganin Allah Allah zai ce wa ɗan aljanna alƙawalin da na muku ya cika su ce ubangiji abinda ba mu tsammani ba duka mu isku kuma mu mun tsammani abin kamar haka ne aida kaimin sai yayi haka sai Allah yayi hijabin dake tsakanin shi da bayi Allah sai ya ba su dama su gan shi Allah samu a cikin su to ganin ubangiji kuma a gobe kiyama yayi aljanna da abin dake cikin ta dadi Allah arzuta mu to wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika ya ubangiji ina roƙonka ka bani dadi na kallo zuwa gare ka wa as'aluka shauqa ya ubangiji ina roƙonka ka bani shauki so ila liqa'ika zuwa ga haduwa da kai fi ghairi darra ba tare da wani tsanani ba mudirra mai cutarwa wala fitna mudilla ko kuma wata fitina mai batarwa Allah ka bani daman haduwa da kai shauki zuwa gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah ko Allah zai so haduwa da shi haka kuma Allahumma zayyinna ya ubangiji ka qawata mu bi zinatul iman da qawata imani waj'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu shiryayyu masu shiryaswa ɗan uwan littafin ba zai kare ba yau jimin da sauran isa akwai sauran gaskiya ne ku na tsara daga kare shi yau tawabule insha Allah za mu dakata nan kenan mun karanta irin kalan addu'a ta hudu da ake karantawa bayan an yi tahiyya an yi salatu annabi an yi ta'awuzi da awwa guda hudu yanzu abu na hudu za a yi shine mutum ya karanta addu'a da ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma ga sanan dai muna ga irin abin da addu'o'i suka kusa da irin bayanin da yake cikin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله